السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na Juma'a na An-Nur don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum, muna masu farawa da gaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Qur'ani ya zama hujja gare mu, ba hujja a kanmu ba. Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai. Muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin bayin da maganganun su ke dacewa da ayyukansu. Allah ya samu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka. Muna ƙara ƙaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi kyawawan addu'o'inmu. Abin da ya fi ƙarfinmu Allah ya magance mana, abin da za mu iya Allah ya wuce mana gaba. Sannan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin bayin da ake saka musu da gidan aljanna a wannan wata mai albarka. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 24 ne ko? A wannan wata na Ramadana hijira shekara ta 1437 insha Allah ta'ala. Yaushe ake bukatan a rufe tafsiri na Ramadana? Ran 29 da 9 gaba daya, babbar magana. Na yi ƴan uwa kun so kanku da yawa. To, ina duba yiwuwan idan zai yi mu ga yadda za a rufe ko da 27 haka, in ya yiwu maybe Asabar kenan ko, idan muna cikin masu rai da lafiya. Muna roƙon Allah ya taimake mai ba mu ikon aiki da abin da muka karanta. So, ina kyauta da san mai yiwuwa zai zama ranar 27 ne, ba na fatan abin da zai sa a kai 28. Ina dai addu'a ya zama ran 27 insha Allah ta'ala, haka nake fata. Yawa, saboda a ɗan samu nutsuwa kuma a cankari a shirye-shiryen sallah da kuma kammala watan Ramadan din. Sannan shekara mai zuwa kuma sai mai nisan kwana wannan. Sannan sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara, da yawan mu za a yi banza da su shekara mai zuwa babu tabbas. Abu ne gaibi, Allah shi ya sani. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya rayar da mu da imani zuwa shekara mai zuwa, ya sa mu a cikin bayinsa na ƙwarai salihai. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin waɗanda kwanakin su ke yawaita kuma biyayya su ga Allah ke ƙaruwa. Baya ga wannan, akwai ɗan uwa da kaman kwana 3-4 yana Malaysia, ya kira ni a waya yana roƙon alfarma a roƙa masa ƴan uwa su taimaka mar da addu'a, saboda yanayi na ƙoƙarin kammala karatu. Yana bahasi na doctorate, wato PhD, yana ƙoƙarin yin munakasha, wato viva, insha Allah yake neman a taimaka masa da addu'a, da shi da sauran ƴan uwansa da ke wurin gaba ɗaya. Allah ya ba su nasara. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara a ciki, Allah ya sauwaƙe musu, Allah ya sa su yi nasara a cikin jarabawa din. A jiya bayan karatu ko kuma a cikin karatu, mun ƙara yin baƙo ɗaya daga cikin ƴan uwa, Professor Muhammad Kyari, ya ziyarce mu. Shi ne Vice Chancellor na Federal University of Technology Mina a Afuan Yola, wanda ɗan uwa ne kuma da harkoki na conferences da seminars sukan haɗa mu da shi. bil hakika mun yi farin ciki da ya taso ya kawo mana ziyara daga Yola har zuwa nan Abuja, yayi mana fatan alkhairi ya koma. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala yawaita mana irin su waɗanda suke yin ziyara don neman yadar Allah subhanahu wata'ala. Akwai da dama da suka zo wanda ba zai yi na ambaci sunayensu ba, duk wanda ban samu ikon ambatan sunansa, muna roƙon Allah ya biya shi da gidan aljanna. Allah ya fi mu sanin duk wanda ya zo ya kawo ziyara, ko mun gaisa ko ba mu gaisa ba, saboda ziyarar da ya don Allah, muna roƙon Allah ya shigar da shi aljanna. Yin ziyara don Allah na daga cikin ababen da suke kai bawa cikin aljanna. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da mu aljanna, da ni da ku gaba ɗaya da ƴan uwan da suka ziyarce mu don neman yardar Allah. Ba laifi kamar yadda muka saba, mu fara da abin da ya sauwaka na tambayoyi insha Allahu ta'ala. Allah ya mana jagoranci. Wannan ɗan uwa ko ƴar uwa ta ce wallahu alam, assalamu alaikum, Allah ya gafarta wa malam. Na ce amin. Ya ce mutum na iya yi wa iyayensa da suka rasu wakafi ta hanyar gida bohol ko makaranta da nufin Allah ya ba su ladan? Magana mafi inganci, ya halatta akwai manyan ayyuka guda uku. Duk wanda yake mamaci babanka ya riga ka gidan gaskiya, ko mamarka, ko kuma iyalinka, ko mai gidanki, akwai wasu ayyuka guda uku na alkhairi da shari'a ta tabbatar da cewa idan aka yi wa mamaci insha Allahu ta'ala ladan nasa zuwa gare shi. Idan muka duba littafin Tuhfatul Muhtaj juz'i na 7 shafi na 72, Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi ya cewa inna du'a was sadaqa wal hajj yasilu thawabuha ila al mayyit bil ijma'. Yace wannan ayyuka na farko yin addu'a, na biyun shine sadaqa, na uku yin aikin haji, ana gwamawa ha da umura, cewa ladan su yana saduwa zuwa ga mamaci idan aka masa aikin alkhairi da ijma'in malamai, bi ma'ana babu sabani tsakanin malamai, waɗannan ayyuka din suna saduwa zuwa ga mamaci idan an yi su. Na farko akan addu'a, ga shi nan ko cikin suratul hashr Allah ya gaya mana, ay wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, cikin suratul hashr aya ta 10. Ga hadisi na Abu Dawud na 3221, da in aka binne mutum, manzo Allah yakan juya yace istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al. Ku roƙa wa dan uwanku gafara, ku roƙa masa tabbatuwa a wurin Allah da yin nasara, saboda yanzu da kuka binne shin nan ana masa tambayoyi. Anan sai ce ku yi addu'a. Kaga wannan yayi ishara zuwa ga cewa me ya rasu, amma kuma aka ce addu'a tana mai zuwa gare shi, tana amfanar da shi. Ga hadithin Muslim rahimahullah na 1131, da manzo Allah yake cewa idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salafin, daga ciki sai yace awwaladin salihin yad'ula, idan dan adam ya koma zuwa ga Allah dukkan ayyukansa na kware ana tsaye da su, ana terminating din su banda guda uku. A ɗaya daga cikin ukun nan sai yace da dan da yake mar addu'a. Waɗannan nasosi suka sa malamai suka ce bil ijma, babu ko sabani, addu'a tana amfanar da mamaci. A wani hadisi da inganta cikin sahihul jami, annabi tsira da abinci sabbata a gare shi ya ce mutum zai waye gari yana barzakh har zuwa aljanna, sai ga ni'imarsa tana ta karuwa a barzakh, ana ta masa promotion, iya ta ci gaba a lahira har ya kai zuwa ga aljanna. Inda ya dauka zai shiga sai ga an kai shi kololuwar aljanna. Sai ya ce anna li hadha, sai mutum ya tambaya ya ce ya aka yi na kai wannan matsayin, ai ba shi ne abinda nake tsammani ba, aiki na bai kai wannan ba. Annabi ya ce sai a ce masa aljanna bistighfari waladika lak, da istighfari da roƙon gafara da dan uwanka da ɗanka yake maka ne Allah ya kawo darajarka nan wurin. Bi ma'ana ɗa da ƴa idan suna addu'a wa mamaci musamman iyaye, to darajarsa yanzu za a ci gaba da ɗaukaka ta ne, yana sanya koma zuwa ga Allah duk addu'ar da kai ƙwaya ɗaya da Allah ya karɓa, to darajarsa sai ta ƙaru. Kuma matsayin babanka aljanna ko babarka sai ya ƙaru duk addu'a ɗaya da kai, to sai ya ga kullum promotion ake masa kullum. Sai ya tambaya yayi haka, sai a ce to ai ɗanka yana can yana ta addu'a, wannan addu'a take ƙara ɗaukaka maka daraja. Shi yasa ya zama addu'a mamata suna da tsananin bukata, don haka ijma'i na malamai addu'a tana amfanarwa. Na biyu daga cikinsu shine aikin haji. Gabanin mu zo na uku wanda ya tambaya akai aikin haji yana amfanar da mamaci, kamar yadda hadisin Bukhari hadisi na 6699 ya kawo, haka Imam Muslim rahimahullahu ta'ala ka hadisi din cewa aikin haji da aka yi wa mamaci yana amfanar da shi. Akwai wata baiwar Allah ta zama ta tambayi manzon Allah, sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, cewa mamata ta rasu ta koma zuwa ga Allah tana da niyyar yin aikin haji amma ba ta samu ikon yi ba, shin zan iya mata? sai annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace fa dainullahi ahqqu bil qada sai tambaye ta na farko tambayar hankali yace idan ana bin mamarki bashin kudi zaki biya ko ba za ta ki biya ba sai tace zan biya mata bana sai yace to ai bashin Allah ya dace a biya so da haka wannan kinna duk wanda bai taba aikin haji ba idan ya koma zuwa ga Allah ana iya masa amma sharadin shine wanda zai yi ya zama ya taba yi idan kai zaka je ka masa to ya zama kai ka sauke faralin kanka saboda hadisin shubur malabbaika an shuburuma annabi ya tambaya kai wa kanka yace a yace sai ka je kai wa kanka gabanin kai wa shuburuma so da haka sharadin kawai shine wanda zai yi mamaci aikin haji ko zai masa umura shine tabbatar da shi ya riga ya sauke nasa farali na farkon nan so idan aka samu dama ana iya mamata waɗanda suke da arziki yana daga cikin muhimman ibadun da ake so a riƙa yi wa mahaifi ko mahaifiya a samu wani mai tsoron Allah wanda ibadar yake neman yardar Allah ya taba aikin haji sai a dauki nauyin sa sai ya je yi wa babanka ko babarka wannan yana daga cikin abin da ke ƙara musu daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala yake ƙara kusantar da su zuwa ga aljanna yake ƙara kuma kyauta da CGPA nasu a lahira sai na uku tambayar da aka yi shine akan wanda yake na yin sadaka malamai kaman Imam An-Nawawi rahimahullah cikin Tuhfatul Muhtaj yace babu kokonto dukkan aikin da aka yi da dukiya ya shiga cikin sadaka kaman wakafi shine kaman endowment kai wani wakafi yace kaman rijiya kaman famfo kaman gina makaranta kaman masallaci kaman wani gidan marayu duk waɗannan ayyuka na alkhairi kaman buga takardu duk ko kuma sayan qur'anai araba don mamaci duk waɗannan Imam An-Nawawi rahimahullah ke cewa sun shiga cikin babin sadaka don yin wakafi ongoing charity wato endowment na daga cikin wani bangaren sadaka ne so duk wanda kai wannan ya tabbata da cewa idan aka yi umamaci da ikon Allah yana amfanuwa da duk wannan ayyuka da aka masa na alkhairi akwai hadisi riwaya na Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala na Sa'ad bin Ubada radiyallahu anhu sahabin manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ne yace inna ummi matat wa ana ghaibun yace manzon Allah babata ta rasu ne kuma bana gari ta rasu har aka mata janaza ni da ikon Allah bana gari sai yace fa hal yanfa'uha in tasaddaqtu anha annabi yanzu idan zan yi wa babata wani aikin alheri na sadaka da ta koma zuwa ga Allah zai amfanar da ita fa qala na'am sai annabi yace zai amfanar da ita mana me zai hana ya amfanar da ita fa qala sai yace ushiduka ina shaida maka manzon Allah inna ha'iti lalle lambuna din nan al-misraf wani babban lambu yake da shi mai ayin tatuwa sai yace lambuna din nan al-misraf sai yace saddaqtu anha na yi wa babata sadakan lambu fi sabilillahi a matsayin wakafi gare ta gabaɗaya lambun da ‘ya’yan itatuwa da komai sai ce ya bayar don babarsa kaga a nan me ya yi ya yi sadaka don mahaifiyarsa so wanda yake nuna cewa halitta ka ce tana da so sai ka ce na ba da gida kaza fi sabilillahi don ita na ba da gona kaza don ita na ba wa masallaci kaza mota kaza don ita to duk waɗannan aikin da ake na alkhairi da abubuwan nan na gidan ko motar a kullum tana wurin Allah amma ladan ta karuwa yake shine amfani saboda duk aiki da za ta yi a zahiri ya kare amma waɗannan su suke ci gaba da kyautata sakamakonta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan yake nuna mana cewa iya da matuƙar muhimmanci mu tabbatar da wanda suka riga mu gidan gaskiya mazanmu ne ko matanmu ne mahaifi ne ko mahaifiya ce da ƴaƴa da suka balaga waɗannan ayyuka na alkhairi ga waɗanda suke da hali a ci gaba da yi musu in baka da hali ko kofin qur'ani dai Imam An-Nawawi yace ka saya sai zama babanka ya koma ga Allah sai ka ce gashi a masallacin nan a karanta saboda nayi wakafi zuwa ga babana da ya rasu Allah zai baka lada wani kudin sa bai kai gina masallaci ko makaranta ba amma dai in ka kukuta a Ramadan sai neman fansan qur'ani ba zai gagare ka ka bayar da mahaifin ka ko da mahaifiya ba sai kowa yayi gurgurdan abin da Allah subhanahu wata'ala ya sauke masa kari na gaba menene matsayin mutum ya ce na karanta qur'ani na bada ladan zuwa ga babana ko zuwa ga abokina na yi sallan nafila qiyamul lailin jiya gaba ɗaya na bawa abokina wane na karanta suratul yasin kafa 77 na bawa wance menene matsayin wannan
na'am
an tambayi Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi alaihi wannan tambaya sai ya ce babu dalili na shari'a da ya nuna shi kuma wannan ya halatta babu dalili saboda baka cewa kaza halal ne yace to a shari'ance ba a samu dalili na halastun wannan ba shi kuma a cikin majmu'ul fatawa ta juz'i na 9 na 32 yace dalili na shari'a babu sai dai in dalilin hankali ne, to addini ba da dalilin hankali yake aiki ba, da dalilin shari'a shine na farko. So da haka, amma akwai wani abu daya kuma kaddara. Yanzu sai na shigo nayi tafsirin nan, mahaifina ya koma zuwa ga Allah, Allah ya ji dansa, sai nayi tafsirin Qur'ani. Shin yana da lada a ciki ko bai da shi? Yana da lada, saboda wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura. Qur'ani yace babu abin da ke ga mutum sai aikin sa. Annabi da yazo karkashin ayar a hadisin Muslim sai yace waladuka min sa'ayika, sai yace danka aikin ka ne. So da ka shi da ko ya duk aikin ma da suka yi na alkhairi, ba abin da zai hana ba wa uwa da uba nasu rabon a ciki, saboda danka dalilin ka yazo duniya ko dalilin ka yazo misali. To wannan sai malamai suka ce a wannan hali ko babu sabani, idan da yayi aikin alkhairi ko da bai yi dan mahaifan ba, to akwai commission lada da suke da shi dan dalilin su yazo duniyar, inda ba su zo duniya ba da wata kila shi ba a maganar sa. Allah subhanahu wataala ya jikan mahaifan mu da suka riga mu gidan gaskiya, wadanda suke raye, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara wa rayuwarsu albarka. Wannan yace assalamu alaikum malam, don Allah malam ina neman ƙarin bayani akan bashi ne wanda tun mahaifiyata tana da rai na dauke nauyin zan biya, kuma yanzu Allah ya yi mata rasuwa kuma ni ban samu ikon biya ba. Shin malam bashin yana kaina ne ko yana kan mahaifiyata? Allah ya gafarta wa iyayenmu baki daya, amin. Allah ya saka da alkhairi da wannan addu'a. Wannan bashi yanzu da ya dauka mata, amma zai biya wa baba sa, bata kuma zuwa ga Allah, shin yana kansa ne ko yana kanta? Wasu sun ce yana kansa, wasu sun ce yana kanta. A cikin littafin Al-Mughni na Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, juz'i na 6 shafi na 171, yayi magana mai tsawo akan wannan al'amari, cewa yana halatta wanda yake raye a dauke mar bashi in ya koma zuwa ga Allah, ko kuma wanda ya rasu a dauke bashi a kansa, idan ya koma zuwa ga Allah kuma ya zama wanda ke raye hakkin na kansa. Haka Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala cikin Sharhul Mumti' juz'i na 5 shafi na 260, littafin sa ne na Sharhul Mumti' ala Zadul Mustaqni, muhimmin littafi ne. Bal ma Ibn Uthaymeen rahimahullahu yake cewa a duk duniya babu littafin da yake alfahari da shi kamar irin wannan, tare da in zaka irga littafi babba da karami, ya rubuta littafi sun fi guda 700 in zaka irga su one by one, amma yace babu wanda yake ji da shi kamar Sharhul Mumti' ala Zadul Mustaqni. Asali littafin mazhabar Hanabila ne yayi sharhan sa bisa ga fahimtar Qur'ani da hadisi, kuma bisa ga fahimtar magabata. Haka Sheikh Muktaru Shankiti rahimahullah cikin sharhan sa na Zad yayi magana mai tsawo akan wannan al'amari. Haka Sheikhul Islam cikin Minhajus Sunna An-Nabawiyya fi naqdi kalami Shi'a wal Qadariyya juz'i na 5 shafi na 232, shi ma yayi magana mai tsawo akai, shin yana halatta yau mutun yana rasuwa sai in ce na dauki bashin da ke kansa saboda ya samu sauki a lahira, ko bai halatta ba? Baba kana gawa ne yana kusan ciwon ajali, sai ka ce na dauke maka bashin ka, nawa ake bin ka? Naira 110,000, to na dauke maka, a gaya mun wanda suke. Saboda idan mutum ya rasu ya je wajen Allah akwai bashi, to yana cikin fitina. Idan mutum ya sadu zuwa ga Allah akwai bashi a kansa, to in kana so ka ji tausayin mutum a lahira, musulmi na kwariya gamu da Allah, to ka ji tausayin wanda ya gamu da Allah ana binsa bashi. Ya ishe ka hujja, akwai hadisi cikin Tuhfatul Ashraf, manzo Allah yace nafsul mu'min mu'allaqatun bid-dayn hatta yuqda anhu. Wannan hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah yace ya inganta cikin Tuhfatul Ashraf, manzo Allah yace ran mu'mini idan aka cire shi, in ana bin sa bashi, za a daura ran da bashin ne a tamke shi, ba a kunce ran sa ya samu sauki a lahira sai lokacin da aka biya wannan bashi din. A hadithi na Bukhari rahmatullahi alayhi, akwai sahabi Abu Qatada radiyallahu anhu yace ji'a bir rajul ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ana zuwa da wani mutum wajen annabi tsira da aminci sa bata gare shi, ya rasu ga gawa nan an wanke kawai sallah ya saura, an kawo aka ajiye fayyan halta gaba gare shi saura ayi sallah. Fa sa'ala hal alayhi daynun, sai annabi ya juya yace ana jin sa bashi ko? Aka ce na'am. Fa qalu suka ce dinaran, wato ana bin sa dinari biyu, in kai lissafi zai kai kamar naira 112,000 yanzu. Fata akhara, sai manzon Allah ya ja da baya, wala misalli alaihi, bai masa sallah ba, sai dan ja da baya sai ya yin sallah da. Fa qala Abu Qatada, sai Abu Qatada yace ya Rasulullah, manzon Allah, ad-dinaran alayya, wannan bashin yanzu yana kaina ya Rasulullah, yana kaina. Fa qala, a lokacin manzon Allah fata kaddama sai ya wuce gaba, fa sallah, sai ya bar sallah. Wannan hadithin ya amsa tambayar ko bai amsa ba? Kaga kenan ya mara su an dauki bashin a kansa, to ya halatta da gaggawa idan wani na kusa da kai ya rasu ayi binciken da gaggawa ana bin sa bashi eh nawa ne kaza ne to magada su yi kokarin raba gadan da wuri-wuri gadan mai gadan bashi saboda matukar ba a raba ba to yana cikin wani halin kakani kai a lahira shi yasa abinda ake daga cikin magabata kamar Sheikhul Islam rahimahullah cikin Minhajus Sunnah da Ibn Qudama cikin Al-Mughni rahimahullah suka ce akwai wanda suke fahimtan duk gaggawan wanka da kaiwa makabarta kula da al'amarin bashin yafi gaggawan kaiwa makabarta din muhimmanci saboda duk yadda kuka yi gaggawan kai shi ba biya bashin mutu akwai kuma wata matsala in kuma kuka ajiye shi ba ku biya bashin ba ran ya riga ya isa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba zai hane zama yana cikin halin kakani kai ba to shi yasa koda wani dan uwa ya rasu to mu rika gaggawan bincike akan bashinsa idan akwai kadara da zai iya za a iya sayarwa da gaggawa ko a bada jingina a cikin Minhajus Sunnah Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala juz'i na 5 shafi 132 yace in akwai kadara da gaggawa sai a sayar da ita ko a bada jingina sai a biya wannan bashin in ko babu hali to da gaggawa a samu mutane wane ya dauki bangaren bashin wane ya dauki bangaren bashin in ba haka ba to akwai abin tausayi daga baya da aka samu wadata manzon Allah yakan dauki bashin da kansa duk wanda ya rasu bai da hali sai ya ce to bari mu za mu biya to wannan shi yasa a ka'ida akwai gwamnatin musulunci mai adalci in mutun ya rasu ana biya masa bashi yanzu kwanan nan saboda ana kwatanta aiki da shari'ar Allah a kasar Saudi Arabia akwai wanda suka ci bashin gwamnati na irin agriculture harkan noma kudin da suka ci bashi ya kai aka raba musu ya kai $50 billion suna noma aka yi amfanin gonan ya lalace wasu sun koma zuwa ga Allah aka zo aka samu sarki Salman Allah ya kara masa albarka ga abin da ya faru har wani ya rasu a cikin sa akan tausaya wannan da ya rasu na farko yace wanda ya rasu an dauke masa bashin su da suka ce basu biya ba a je a bincika aka yi committee aka bincika aka ga amfanin gonan ne bai kyau ba bai ma kai kudin da suka karba ba yace to duk an yafe musu bashin yace ai ba fata bane mu basu da bashi akan su to shi da ka'ida akwai adalci da kuma gwamnati mai adalci wanda yake wa gwamnati hidima bukata da kama ya ci bashi ya kai ɗansa Indiya jinya saboda bai da hali ai sai a dauke masa wannan bashin da gaggawa to shi yasa ana samun gwamnatin musulunci da zai ga al'amura sun kyautata Allah subhanahu wa ta'ala ya kara gyara mana shugabanninmu ya sanya tsoransa a zukatansu kuma mu Allah ya bamu ikon yi musu biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu da su mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare na'am jiya da ikon Allah mun tsaya akan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayani na cewa wanda ya kafirce wa Allah ko ya ki yin aiki na kwarai gobe kiyama babu wata rai da take amfanar da wata rai babu ceto ga wanda ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan ba a karban fansa kuma babu mai taimakon su a lahira a cikin nan aiki ne yake taimaka wa mutum Allah ya bamu ikon aiki na kwarai yau za mu tafi ci gaba da kissar abin da ya faru tsakanin annabi Musa da Fir'auna na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم
آية 49 بقرة الله يقول وإذ نجيناكم كنتم لوقتين لمكثيرتكم min ali fir'auna daga jama'ar fir'auna yasumunakum suna kiwatantar da ku da kiwon azaba da wahala suna dandana muku azaba shine su al'azab yasumunakum su al'azab suna kiwatantar da ku kiwo na azaba wa yuzabbihuna abna'akum suna yanka ƴaƴanku maza wa yastahyuna nisa'akum suna barin ƴaƴanku mata da ransu wa fi zalikum a cikin wannan kubutar da ku da Allah yayi bala'un akwai jarrabawa min rabbikum daga malicinku azimin wanda yake mai girma wa iz kalmar iz zarf ne in an ce zarf shine abin da ke zuwa yake bayyana wuri ko lokaci kamar ka ce whenever ko wherever for example to shi ake cewa zarf a larabci so in an ce wa iz zarfi ne a ka'idar larabci duk inda zarfu ya zo ana so a samu wani abu wata kalma da ke da alaka da shi ko fi'ili ko kuma abin da ya kama da wannan so wannan yasa duk inda wa iz ta zo a qur'ani malamai sukan ce akan kaddara sai a ce wazkuru iz najaynakum shine wazkuru ku tuna remember ku tuna iz a lokacin da wato ka tuna time din yan kage when ever and wherever ka tuna lokacin da wurin da najaynakum na muka kubutar da ku kalmar najaynakum ai anqadnakum muka entar da ku muka tserar da ku min ali fir'auna daga iyalan fir'auna kalmar ali tana iya daukan iyalan gidan mutum gidan shugaba ne tana daukan mabiyansa kamar yadda Allah ya ce inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alalimina so da haka kalmar ali shine jama'ar sa anan ali fir'auna na farko fir'auna da take saboda din da aka ce iyalan wani ana bayyana falalar mutum to shi din yana ci gabanin iyalansa duk da ba a ce wa ibna jaynakum min fir'auna wa alihi ba aka ce min ali fir'auna so ba za ka ce kawai muka kubutar da ku daga jama'ar fir'auna ba sai dai daga jama'ar fir'auna da fir'aunan kansa saboda su ma an kira sunan su ai dalilin sa ne to shi yasa da Allah ya ce inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima ai an zabi ibrahima da iyalansa ne wa ala imran an zabi imran shi ma da me da iyalansa ne so da haka wa idna jaynakum min ali fir'auna a lokacin da muka tserar da ku daga me daga fir'auna da mutanansa saboda su ma mutanen sun shigo cikin laifin dalilin sa ne muka kubutar da ku daga iyalan fir'auna asali fir'auna suna aiki da kalmar fir'aun a matsayin wanda yake shugaba ne kaman wani king nasu a kasar misra sai a ce masa fir'aun jam'i sai a ce fara'ina wannan to shine jam'i na fir'aunoni amma sai ya zama wannan sai aka yi takadarin fir'auna da ba a yi kafirci irin nasa ba sai ya zama ya koya sunayen duk sauran fir'aunoni din sai ya zama shi ake magana akai sai ya zama gaba ɗaya sunan ya kwace shi ma ya ma daina zama suna ne na mai mulki sai ya zama kawai sunansa yasumunakum kalmar as-sawm shine daga kalma ce ar-ra'iya wato kaman kiwon abu wato yasumunakum su'al azabi shine suna dandana muku suna kiwatantar da ku kiwo na azaba da wannan malamai suke cewa ana iya sabo da azaba akwai azabar da wani ya saba da saboda kuncin rayuwa da yake ci wani akai na kwana daya asibitin zai fara shi yasa koda bahaushe ya ce ba a sabo da wahala gaskiya ana sabawa yau da gobe idan ana akwai abin da wani ya saba na wahala aka ce mu ko da kudi ba za mu iya yin sa ba shi yasa yau azaba kana yi gobe kana yi yanzu wannan azumin nan yana jeje fa dutse yake fasawa ya ci abinci dutse da kasa ne kuma zai iya ballewa ya zo ya yanka jikin sa ya fasa ya kana iya ganin fata ta tarabe biyu amma sai ya daure da tsumma in ya daure da tsumma sai ya nemi kanan zuci sai ya zuba kuma sai ya ci gaba da aiki kage yanzu a ce a ramma ya yanke kana ga namansa ai jin baki ya kare ayo zamu ce huta idan tsautsayi ya sa mai tafsiri ya yanke ai za ku ce ai hakuri a bari ko amma haka zai ci gaba saboda in bai ci gaba ba ya da abin da zai ci in ka ce ba a sabo da wahala jama'ar da suke dakon buhu a bayan su da ramadana mu je mu gwada mana shi yasa gaskiyar magana da kalmar yasumunakum su'al azab yake bayyana mana cewa wahala ana sabawa da ita dan wanda ya saba idan yana yi kai ko me aka baka ba za ka iya yi ba to shi yasa kalmar yasumu daga kalmar kiwo ne wato fir'auna ya kiwatantar da ku kiwon wahala na azaba saboda riga sun saba ka je ka ga yadda aka wahalar da mutanen misra in a kowane ta zuwa misra da Allah ya duba yadda aka gina pyramids waɗannan pyramids da suke da su waɗannan al-haram nasu ka je ka ga yadda aka gina among the seven wonders of the world ka duba dutsen nan a ce wai dan adam ne yake dorawa haba sai za a ce ba mutum ba amar kiwon wahala bai iya an kiwatantar da su kiwon wahala ne yasa ka'ida ana sabo da wahala ko kai kanka ai karatun da kake na makaranta kana kwana kana karatu ya sabar da kai da wata wahala duk wanda ya karatu ya jami'a ne wahala da ake kwana ana jakin
Allahu akbar
ya kwana bai mutu ba mai sauki ne ai duk irin waɗannan wahalan karatun jami'a yana cin abin da yasa mu kwana ba mu yi bacci ba baya bada wahala dan in ka bar littafin da ba ni da shi na addini zan iya fara karanta shi wallahi daga sallan isha wani lokaci har asuba ban yi yanke da sakan da ba inda ina kadayin littafin ina jin dadin karanta shi zan iya zama a kira asuba ban ma san ana kira ba sai na saurara saboda kuma me dalili ai ba haka kawai mutum ya fara ba kana haddan qur'ani kai karatu ka zauna kai karatun allo ka kwana kana cishi na haddan tilawun qur'ani ka zo ka shiga jami'a exam ya zo kun kwana ka fita tun bayan isha ka bar ɗakin ka baka dawo ba sai bayan jarabawa ta gari ai dole an saba wanda bai taba wannan bangace ya zauna yana zama idan ka bashi Qur'ani minti 15 zai fara hamma to shi yasa idan a yau da muka yi irin wahalar da mutum ya sha na haddan Qur'ani ko karatun zamani in ka ce ba za ka iya wai ɗaukar lokaci ka yi karatu na addini ba to ba gaskiya ba ne saboda akan harkar rayuwa ma an wahala da yake wanda yake na addini da to yasa duk wanda ya samu training na wahala ba dama a ce ba a sabawa da shi yuzabbihuna abna'akum suna yanka ƴaƴanku ba a ce yasbahuna ba sai aka ce yuzabbihuna waye ne a bayanan misawu yuzabbihuna abna'akum yuzabbihuna ba a ce yasbahuna ba siga ce ta mubalaka wato suna yayyankawa yana nuna kaiwa makura wajen yankawa wato suna yi wa ƴaƴanku yankan da babu tausayi haka fir'auna yake sa a yi don haka an yi mubalaga kaiwa makura na farko wajen yankan babu tausayi na biyu kuma adadin jama'ar da ake yankawa shi yasa ba a ce yasbahuna ba aka ce yuzabbihuna a cikin suratul a'raf Allah kuma yace wa yuqattiluna suna kakkashewa ashe yankewa din yana iya yiwa a yanka mutum wani kuma sai a kashe shi malamai suka ce yankan yana iya zama shine kisa saboda idan aka yanka mutum nabgun za ka cire kansa ai ko yana motsi za a ce Allah ya ji kansa duk yadda mutum yake motsi kansa yake motsi yake bude harshe idan an kan yarga ta a jikin za a iya ce Allah ya ji kansa ko da yana motsi magana ta kare to shine yuzabbihuna kuma a can yace wa yuqattiluna in ka koma cikin sautin Ibrahim kuma yace yasumunakum su'al azabi kuma wayuzabbihuna anan sai kara wawun na atafi suna ainihin muku reno suna ainihin sa ku rika kiwon azaba sannan suna yanka ƴaƴanku wannan aya ta cikin suratul Ibrahim tana mana cewa wahalan da ake ba su ba dene da yanka su da ake yi ba dan yace yasumunakum su'al azabi kuma wayuzabbihuna ashe kenan azabar daban yanka daban wato sai an gajiyar da mutum an mar azaba tukuna sai a ce a yanka shi wa yastahayuna nisa'akum kuma suna barin ƴaƴanku mata ba sa yankawa wa fi zalikum Allah yace a cikin wannan a cikin me wa fi zalikum a cikin wannan a cikin menene bala'ul bala'i a cikin me bala'in yake tafsirin farko malamai suka ce a cikin yankawa da azaba din da suke yi shine bala'un min rabbikum azim amma magana mafi inganci na Ibn Abbas radiyallahu an shine wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim da Allah ya kubutantar da ku daga fir'auna wa idna jinakum shine bala'i mai girma shine fitina ta tunkare ka Allah ya dauke ta gare ka to jarraba kai jarrabawa ne mai girma Allah ya maka ni'ima ta bangaren da ya azatin wata halaka gare ka yayin saibin rayuwarka kuma ka koma ga saba masa ai bala'i ya tabbata saboda kalmar bala'i daga kalmar ibtila ne ibtila kuma a wajen Bahaushe duk inda aka ce bala'i to azaba ne amma a shari'a bala'i akwai alheri shi yasa Qur'ani ya ce wa nabulukum bisharri wal khairi fitna za mu jarrabe ku da bala'i na sharri da alheri duka fitna daga gare mu kaga a larabci bala'i yana iya zuwa a bangaren alheri to da Allah ya kubutar da ku daga fir'aunan nan ku sani akwai bala'i wato bala'i shine jarrabawa mai girma halaka ta tunkare ka Allah ya yi saving ɗinka to jarraba ka yayi zaka gode masa akan wannan ni'imar da ya maka ko ba za ka gode ba kawai a zauna a kulla maka sharri za a maka sharri a kama kai a daure an gama shirya komai sai Allah ya kona asirin masu maka sharri akan wannan da Allah ya dauke hankalin jarrabawa ta fitina gare ka ya dace ka kare biyayya zuwa gare shi duk lokaci yasa ake sujudin shukr a lokacin da Allah ya dauke maka wata fitina kai hakari mota kai rugurugu ba a tsammanin ka za ka rayu a ciki sai ka fito lafiya kalau sai kai sujudin shukr ka godewa Allah to shine wa fi zalikum cikin wannan bala'un akwai jarrabawa min rabbikum daga mahaliccinku azimun wannan jarrabawa mai girma ne da Allah ya kubutar da ku gabanin mu kammala wannan karatu babu laifi na babu kisar fir'auna a takaice ta zar da na san an santa amma mu yi summarizing muhimman darussa da ke ciki saboda ayoyin da zamu ga zamu samu sauki wajen bata lokaci mu yi bayani a takaice abin da ya faru fir'auna yana mulki a kasar Egypt wato kasar Misra kenan a lokacin da yake mulki sai aka samu wasu wani boka da yake aiki da aljanu waɗanda suke aljanu suka iya su ɗauko magana daga sama sai in suna aiki da aljanu sai su sato wani magana da suka ji sai zo ya gaya wa shi wannan bokan aljani da ya saci magana da ake yi akan cewa Allah subhanahu wata'ala zai turo wani matashi da zai tashi a wannan garin kuma shine dai da sanadiyar barin ka mulki Fir'auna da yaji wannan saboda wautarsa tunda an ce an riga an kaddara ai magana ta kare amma bai yadda ba sai yace to daga yanzu ba sai mun bar yaran da ake haihuwa ba sai dauki dabi'ar duk yaran da aka haifa tunda namiji ne sai a yanka shi duk wanda aka haifa sai a yanka aka yi ta yanka ya'ya maza amma idan Allah ya yi niyyar yin abu babu wanda yake hana shi duk inda aka yi kokarin koken sai can ya bude in an tohe ta sai can ya bude a matsayin ka na dan Najeriya kana da ayoyi da dama da ke nuna maka idan Allah ya ce zai abu ba ya hana shi wannan abu mai ke faruwa to Allah ya kaddara annabi Musa sai yayi Fir'auna duk da barbaro ba za ka iya magance wannan ba a daidai lokacin mai ke faruwa sai Allah subhanahu wataala kaddara aka haifi Musa mama sana tsoro ya za ta yi da shi sai Allah ya yi wahayi zuwa gare ta wa auhayna ko ila ummi banda wannan ma an iqdi bihi fi tabuti faqdi bihi fil yammi falyulkihi al yamu bisahili yaqufu aduwwu li wa aduwwu la wa alqaytu alayka mahabbatan minni wa litusna ala ayni idh tamshi ukhtuka wa taqulu hal adullukum ala man yakulu faraja'naka ila ummika kay taqarra aynuha wala tahzan haka Allah yasa aka ji aka jefa annabi Musa a kogi aka tunce shi akai shi gidan Fir'auna za a yanka sai matarsa Asiya tace ni dai wannan yaron ya mun kyau da ka bar shi mu rike shi a matsayin da shikenan sai dai yadda ta gamsar da shi saboda maganar iyali na da tasiri wani lokaci akan mai gida shikenan sai amince an yi ta yanka mutane dubbai akan sa shi kuma ya zo gidan Fir'auna anan yake ci anan yake sha ana kula da shi ana komai da shi me ke faruwa sai ya zama ya ki shan nono in an dafa abu in an bashi abu ya sha ya ki sai aka ce a nemo mata a gari aka yi ta yawo kowace mata Fir'auna ce a nemo in dai mun sai kama nononta to za a ci gaba da me da biyanta albashi kalmar mu a yarensu shine alma kalmar sha shine ashajara to asalin sunansa musha ne akwai tabbe uku waɗannan dugu uku sai aka shafe sai ya zama Musa so ruwa da bishiya wato wanda aka same shi a cikin ruwa gindin bishiya shine ma'anar musha sai ya zama Musa to me ke faruwa lokacin sai aka samu uwarsa tana zuwa da ta bashi nono sai ya kama sai aka ce to alhamdulillah hankali ya farka yau nawa kike bukata sai aka tsadance ta faɗi me take so sai aka fara biyanta tana shayar da ɗanta ana bata kuɗi ana kula da ita da salari da alawansu ka duba hukuncin Allah subhanahu wataala kuma aka ci gaba da biyanta har Musa ya wayo yayi wayo ya tashi a gidan Fir'auna mai ke faruwa wata ran ana wani sabani tsakanin dan kabilar sa da ba dan kabilar sa ba al'amari ya kai matakin da Musa ya taimaka wanda ba dan kabilar sa ba dan kabilar sa akai wanda ba dan kabilar sa ba har ya kai ga kisan kai sai ana nema a kashe shi Musa ya escape gabanin ya escape har ya kama gemun Fir'auna da ka ya fita sai ya kama hanya ya tafi zuwa ga Madiyana sai bar kasar Egypt sai kama hanyar Madiyana yana tafiya Madiyana ya isa Madiyana sai ya ga ƴan mata suna jan ruwa a rijiya wannan ma warada ma a Madiyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasquna wajada min dunihim imra'atayn tazudan qala ma khatbukuma qala la nasqi hatta yuzdira riya wa abuna shaykhun kabir fa saqala huma thumma tawalla ila dhilli yaje ya samu ƴan mata suna dijin ruwa a rijiya ga su kuma afuwan mutane suna jan ruwa ga ƴan mata biyu a gefe sun ki zuwa sai ce ba za ku je ku ja ruwa ba a garin Madiyana suka ce a baban mu dattijo ne maza ne a wurin bai dace mu je muna hada kafada da maza ba muna jira dai su kammala mu je mu yi saboda mu ƴaƴan dattijon arziki ne ba a mana tarbiyyan hada jiki da maza ba a gida sai to shine da suka dawo baban sai ga sun dawo da wuri kuma sun ciko ainihin kodansu da ruwa me ya faru shine sai ɗaya tace baba ai wani mutum muka samu matashi ka karfa wani kyakkyawan mutum wallahi baban Allah shi ya taimaka mana daga nan sai baban ya gane wannan tana son sa sai baban ya ce a kira shi sai aka je aka kira Musa shine tazo ta same shi cikin tafiya irin na ƴan kunya na ƴan mata ta samu Musa ta man sallama tace inna abiya da uka li yajziyaka sakaita lana babe baba yace a kira ka zai dan saka maka da dan hidimar da kamar ne yace yana so ya ganka inji baban mu to Musa ma da ya gani sai ya ga ta masa aiki ita kuma damun ta yi ta bayani a gida baban da ji yace kai wannan tana son sa Musa ya zo shi aka tsadance da shi sai ya zauna sadakinsa sai musu hidima na shekara takwas shekara takwas Musa yana hidima akan sadakin mace kuma aka ce in ka kara ma shekara biyu babu laifi amma dai yanzu sai kayi takwas ba sai na ta kawo ayoyin ba saboda yanayi na lokaci Musa ya aure da ya kammala shekara takwas yana hidima a gona da kiwon dabbobi after 8 years ago da Allah yace to yanzu kana biya sadaki shikenan sai yace to yanzu bayan shekara 8 kai sai na koma Egypt al'amarin yayi sauki dan dama ana neman a kashe ni amma kan maganar kowa manta wanda yake bayyana duk wanda ya kulla maka sharri idan ya zama baya jin duriyar ka na lokaci mai tsawo yana iya manta sharri kuma shi rashin jin ka rashin ganin ka yana takaita to shine hikimar Musa a can bayan shekara 8 sai dawo Egypt yana dawowa Egypt ya ci gaba da harkoki sai tafiya ta kama shi yana kama hanyar da biya sai bata akan hanya sai hango wuta sai yace wa iyalansa in ku to inni anasu nara la'alli atikum min habi sai tafi wajen wannan wuta din yana zuwa wajen wuta din sai Allah subhanahu wataala ya kira shi kine aka ce fakhlana alayka kwabe ta kalman ka sai je ganawa da Allah a lokacin sai Allah subhanahu wataala ya appointing ninsa a matsayin annabi manzo a lokacin Musa alayhi salam ya dawo zuwa ga iyalansa sai ya ci gaba da da'awa yana zuwa sai ga gabar Fir'auna ta dawo kuma yanzu ya zo da ce Allah ɗaya ne yana farawa Fir'auna kuma yace bai yarda ba Musa sai ya ga abin ya masa yawa shi kare sai ya roki Allah subhanahu wataala ya taimaka masa akwai dan uwansa Haruna iya da fasaha da basira yana da baiwar magana idan ya ana fahimta har ya Musa alayhi salam iya magana yace a wurin bayyana kansa saboda annabi yace inna minal bayani la sihira hadisin muslim shi bayani wani lokacin mutum ya iya kaman sihiri ne sai ka ji daga ya fara sai ka gamsu to Haruna iya da wannan fasulul khitab da in yana son convey message cikin takaitaccen lokaci sai ya gamsar da kai to me ke faruwa sai Musa ya roki Allah subhanahu wataala cewa a taimaka masa da dan uwansa Haruna sai Allah ya amsa masa yace wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiya sai muka taimaka masa daga cikin rahamar mu da dan uwansa Haruna a matsayin annabi to sai aka samu al'umma da an turo annabi Musa da annabi Haruna suka ci gaba da da'awa suna jan hankalin Fir'auna a lokacin suka fara marwa'i shine Allah ya ce wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha ku riga masa magana mai dadi in kun zo wa'azi saboda in an yi sa'a zai iya shiryuwa Allah subhanahu wata'ala ya ce a riƙa kyautata lafazi wajen yi wa Fir'auna da'awa tunda shugaba ne shugaba yana buƙatar kyautata lafazi in ba kyautata ba to giyar mulki sai da sa ya kiyar da abin da ake faɗa to sai suka je suna kyautata lafazi gare shi duk da haka bai haƙura ba sai niyan kashe su sai Allah ya umarci annabi Musa da mutanensa gaba ɗaya da Haruna a yi hijira daga wannan Egypt din a koma Palestine kuma ɓangaren Sham kenan sai suka tashi suka kama hanya suna kama hanya gari na wayewa aka ga Fir'auna ai Musa ya tafi kuma sai aka samu jarrabawa na wasu a cikin jama'ar Fir'auna sun rasu a daren sai ya ce a binne su da wurwuri aka binne ana binne sai Fir'auna ya bi Musa Musa ya kama hanyar Palestine yana tafiya shi kuma Fir'auna ya biyo bayansa to a lokacin annabi Musa yana cikin tafiya Fir'auna waɗanda suke gidansa bai samu gayyato securitinsa ba iya troops da ke gida ne kadai shi kenan so za ka ba su da yawa adadin masu gadinsa mutum miliyan ɗaya ne da 200,000 waɗannan su ne personal security da suke gadin gidan mulki shi ne alf wa mai atai alf wato an ce alf shi ne dubu sau dubu ya zama mai miliyan ɗaya wa mai atai alf da 200,000 shi ne idan yana bacci masu gadin gida asalin gidansa kenan wannan shi ne adadinsu so da iya su kada ya tafi ya ce ko da mutum miliyan 1,200 a jere su ba sai an gayyato sauran troops sun biyo baya ba to shine sai ya fita da su Fir'auna ya kama hanya mutanen annabi Musa sun zo daidai kogin da ake cewa al-baharul ahmar wato red sea suna zuwa red sea sai suka kaman wanda aka ce juye ba suka juye baya kawai sai suka hango Fir'auna da jama'a da tawaga ana tafowa mutum miliyan 1,200 ai kaga dole hankali ya tashi shine Allah ya ji hankalin mu ga wannan arama cikin surat ash-shu'ara a Qur'ani fa atba'uhum mushrikeen
falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lam nadrakun qala kalla وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى
إن في ذلك لآية وما faru shine aka mana summarizing din sa talkhisin sa a cikin suratul shu'ara. Allah yace fa atba'uhum mushrikeen, sai Fir'auna da mutanen sa suka bi Musa a lokacin gari ya waye shine farko fitowar rana din nan, suna bin su. Falamma tara al-jam'an, lokacin da group biyun suka ga juna, mutanen Musa sun ga Fir'auna, mutanen Fir'auna kuma suna ga mun kiso Musa da mutanen sa, shine falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna la mudrakun, mutanen Musa suka ce yau mun shiga uku, wallahi an kiso mu yau ga mun lalace, wallahi za su kama mu. Qala kalla, Musa yace inna ma iya rabbi sai hadir, Allah na iya tare da ni kuma shi zai guide din mu musira, kar ku kai, ai Allah yana tare da mai imani, wannan fa shine yaqini. Sun fa isa mun shiga ku yace a'a fa Allah yace yana tare da mu, ai ba mu da matsala. Me ke faruwa ana cikin wannan inna ma iya rabbi sai hadir, Allah yake cewa wa auhayna ila Musa an idrib bi asakal bahar, sai muka yi wahayi zuwa ga Musa, dauki sangarka ka daki wannan Red Sea din. Musa yana dukan Red Sea din nan, kan falaka fa kana kullu firqin ka tawdil azim, kawai Red Sea sai rabu gida biyu, yana rabewa kaman dutse sai zama dutse, wannan ga dutse ta hannun dama ga dutse ta hannun hagu, haka ruwan ya koma yadda ka san dutse haka ya zama. Kawai sai bada hanya ga Musa alaihi salam, Musa sai suka shiga. Shi yasa mu'jizar nan ta nuna mu'jizar Musa ne, haka annabin mu sahabbansa sun samu karama na ruwa, wanda malamai suka ce mu'jizar annabin mu ne, saboda akwai sabon da aka biyo suka yi gudu akan ruwa. To kaga wannan ya zama karama su ne ta waliyan Allah na farko, shi kuma mu'jizar annabin da aka aiko a cikin su. To me ke faruwa? Ruwa sai bude, Allah yake sai suka wuce. Wa azlafna thamma al-akharin, sai mutanen Fir'auna kuma sai muka iso da su bakin ruwa, mutanen Musa sun ketare, sai aka ce su tsaya. Tsaya wanda suka yi kaddara sun tsaya a ran makaranta aya ta gaba.
Wa in farana bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun.
Allah yace wa in farana bikum al-bahra, ku tuna lokacin da muka raba muku koge, wa anjaynakum muka tsayarar da ku, wa aghraqna muka halakar da ala fir'auna, iyalan fir'auna da jama'arsa, wa antum tanzuruna alhali kuna kallo. Kalmar wa iz anan ma sai ka kaddara wa dhkuru iz faraqna, ku tuna a lokacin da muka raba muku ruwan nan gida biyu. Bikumul bahara ay asali da kumul bahara ne, ba'un bi ma'ana lamun ne, muka raba gidan nan ruwan nan gida biyu dan ku. Fa anjaynakum ay fa anqadnakum, sai muka yi saving din ku, muka kubutar da ku a lokacin. Wa aghraqna, sai muka halakar da ala fir'auna, jama'ar fir'auna da shi kansa. Annabi Musa suna ketarewa, sai aka ce su tsaya su waiwayo baya, waiwayo wanda suka yi za a nuna musu da za a halakar da fir'auna, saboda babu abun da ya kai walakanci ga abokin gabanka kaman Allah subhanahu wata'ala ya karya shi a gabanka kana kallo. To shi da suka ketare za su gudu, Musa yace an yi min wahayi an ce ku tsaya, mu tsaya mu yi mai ku tsaya ku yi kallo. To kafin sai karfin imani, sai suka tsaya, tunda wahayi aka yi sai aka tsaya ne, ana cikin fargaba, ba mu san me zai faru ba, ba mu san yaya za a yi ba. Suka tsaya, Fir'auna da ya zo ya ga ruwa ya rabe, sai ya ce kun san me yasa suka ya rabe? Suka ce a, ya ce ya gani Allah na zo ne, ruwan ya san na iso ne. Sai Allah ya bari Fir'auna na gaba, shi bai fita ba na gaba, na ƙarshe kuma sun gama shiga, sai Allah ya ce ruwan ya haɗe. To shine da ruwa ya haɗe, igiyar ruwa ta kama Fir'auna, aka wujijjiga mutumin banza, aka yamutsa shi. A lokacin Allah ya ce hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin, ya Allah. Da igiyar ruwa ta kama shi, ta yi wasan kura da shi, ta yi abin da yara suke, aka ɗaga sama, aka nuna wa Allah, aka buga ta a ruwa, yadda babu yadda iya, sai ya ce, ya ce mai amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il, ya ce wallahi na yi al-imani da Allah ɗayan da banu isra'il suka yi imani da shi. Yanzu kaga Fir'auna ya zama mumini shi ma, amma a baki wa ana minal muslimin, ce wallahi ni ma musulmi ne yanzu. Shine Allah ya ce al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin, sai yanzu zaka ce kai imani bayan ka gama duk barna da sabon Allah, ka zama lalatacce. Da wannan ake cewa idan rai ya zo gargara, in an tuba ba a karba. Yasa hadisin Tirmidhi rahimahullah ce inna Allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir, Allah yana karban tuban kafiri matukar bai zo gargara ba, amma in san da ya ga mutuwa sai ya ce ya tuba ba a karba.
وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان الله bai son wannan tuba da to shine aka ruwa yayyawo da shi aka halakar da fir'auna da mutanansa bayan sun kallashi yasa sai Allah yace wa antum tanzuruna alhali kai Musa da mutananka kuna kallo a lokacin shine ma'anan wa antum tanzuruna wa akhraqna ala fir'auna muka halakar da fir'auna da jama'arsa wa antum tanzuruna kuma ku kun tsaya kuna kallon majigi yana faruwa amin wa iyyakum to haka Allah yayi wa fir'auna to shi yasa aka ce wannan fa halakar da fir'auna fa ku jaraba ne gare ku Allah ya muku gata wannan babban kafiri a halakar da shi a tsirkar da ku to wajibi ku kara biyayya zuwa ga Allah a lokacin me ke faruwa annabi Musa na ƙetarewa da banin Isra'ila da Allah wannan ya kai ya sa su zama masu tauhidi ko bai kai ba ya kai suna gucewa abinda suka ci karo da shi na farko sai suka ga wasu mutane suna bautan me gunki a gindin bishiya sai suka ce wa Musa ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat suka ce da Allah annabi Musa mu ma ka sa mana Allah irin wannan mu rika bauta masa duba abinda Allah ya musu wai sun ga mushi da kai na gindin bishiya wai suka ce Musa da Allah sa mana wannan kine ce qala innakum qaumun tajhaduna yace kai akwai ku da jahilci haba ai babu dadi a yanzu Allah ya muku wannan ni'ima kuna kaidara kuma ku ga ana bautawa yace ku ce wai shine Allah kuma za muku yace annabi Musa yace ba ku kyauta ba yanzu wannan abin da Allah ya mana maimakon mu gyara alaka da garmar shi kuma sai mu je mu ci a sa mana wani yace mu bauta masa ya musu wa'azi aka ci gaba da tafiya ana tafiya suka ce kai mu Musa a al'amari fa ya mana tsanani abu muna shan wahala babu ruwa zafi yayi yawa kishi ruwa ta ife mu Allah ya masa wahayi yace me yadda ki dutse da ruwa akan hanya aka da kasu kenan sai ruwa ya fito wa idistaka Musa liqaumi fa qul nadrib bi asaka hada kawai yadda ki dutsen nan yana dukansa sai ruwa ya fito suka sha ruwa yadda suke bukata suna gama suka ce Musa wannan bai isa ba rana ta yi yawa ga rana ta ishe mu is too much zafin ya yi yawa abba muna ta shan wahala a banza annabi Musa ya ce to bari a roki Allah ya roki Allah Allah ya ce wa zallalla alaikumul ghamama ko sai Allah ya roki Allah wa zallalna alaikumul ghamama sai Allah ya sa cloud wannan girgije daga jimare sai ya sauko suna tafiya sai ya rufe kansu sai su daina jin zafin rana sai rika dan diga kadan kadan yana sanyaye jikinsu idan dare yayi sai a yayi musu idan gari ya waye dira rabi sai a sake rufe musu suka ce wannan ma fa Musa bai kisa ba kuma muna kan magana abincin da muke yi ba a jejin nan fa bai yi ba mu a kawo wani abinci annabi Musa ya addu'a Allah subhanahu wataala sai saukar da almanna wa salwa to shine zaka sauko musu da wannan manna dan abun sha mai dadi daga wurin Allah wa salwa da nama da aka yanka aka gyara na zabi da kaji ne asalin asalwa kenan kananan tsuntsaye ne masu dadi da suke da amfani a jiki suna ci suka ce kai Musa kullun kawai manna wa salwa abu daya is too much everything is boring me muke so suka rasa me za su fada suka ce yanzu ka roki Allah da Allah a roki Allah ya bamu albasa ya bamu kokumba kuma a roki Allah ya bamu garlic tafarnuwa kai ka jira Allah فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقصامها وفومها وعدسها وبصلها كدوبا متمن da ake bashi wancan wai a basu albasa a basu kokumba sannan kuma a basu garlic annabi Musa ya roki Allah shine Allah yace atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair yanzu har za ku dauki abu wanda yake makaskanci ku zabe shi ku bar mai daraja da Allah ya tura muku daga sama aka ce a basu aka basu suna cikin tafiya me yake faruwa ga annabi Musa ga Haruna sai annabi Musa aka sake kiransa shine sai ya tafi ganawa da Allah subhanahu wataala tafiya da ya ganawa da Allah shine wa wa'adna Musa 40 lailatan wanda zamu ci nan gaba kana insha Allah ta'ala بسم الله الرحمن
الرحيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون
وإذ وعدنا alokacin da muka yi appointment muka yi yarjejeniya na alƙawarin ganawa da Musa 40 laila kwana 40 kuma takhasumul ijla sai kuka rike dan maraki min ba'dihi bayan Musa wa antum zalimuna kuna bauta masa to alokacin wa ibnin sai ka kaddara shi ma wazkur id وَأَدْنَى مُوسَى 40 لَيْلَةً وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ 30 aka yi daga baya sai aka kara 10 sai ya zama dare 40 to a lokacin da Musa alayhi salam ya tafi gana da Allah sai ya basu yana tafiya ɗaya daga cikin su akwai mai suna As-Samiri sai ya karbi gwalagwalan su da suke tare da shi na ni'ima sai ya musu wani dan maraki sai ya ce haza ilahukum wa ilahu Musa sai ya ce wannan shine Allahnku kuma Allah Musa shi kuma Musa ya je gana da Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zo ya same su ga dan maraki an musu da gwalagwale da katarka shi ne Allah suna bauta masa duk ni'imar da Allah ya musu nan amma sai aka musu fa da gwalagwalen su ba da a hannun su aka da ba aka ce shi ne Allah annabi Haruna ya ce ba haka Musa ya kanta da ku ba ku bari suka ce mu haka za mu ci gaba hatta yarja ilaina Musa har Musa ya dawo mu haka za mu yi annabi Haruna ya ga kabe raba kansu sai hakuri ya rabu da su Musa ya tafi wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya gana da Allah a lokacin sai aka bashi at-taura littafin da aka ba su ya karbo at-taura yana zuwa da sakon Allah sai samu suna bauta dan maraki ba amma bude at-taura baran sai baci ya kama dan marakin ya kona yace a jefa shi a cikin kogi aka jefa ya kama samire masa punishment daga nan ya zama matsoraci komai an da ba sai ce zafi yake ji shi yanzu ba yake zaman lafiya a lokacin Musa ya kara zaben mutane 70 a cikin su waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina masu imanin ya duba gogaggun masu imanin a cikin su sai ya dauke sai da ganawa da Allah da suka je can hikimar sa na zuwa wurin shine laifin da aka bauta wa dan maraki zamu je ganawa da Allah a nemi gafarar sa sai aka dafi da su wajen dutsen Turi Sina da aka dafi wajen dutsen sai Allah da kansa yi wa Musa magana wa kallamahu rabbuhu Allah da kansa yi wa Musa magana wa kallama Allah Musa da kalima da suka ji magana sai suka ce kai ba mai da wannan Allah bane Musa wannan ba mai da wannan ba Allah bane wannan magana ba Allah bane annabi Musa ran sai ya baci yayi sai ya za ku yadda Allah suka ce to gashi Allah ya fito mu ganshi ya zo nan wurin wajen da muka yi magana ba za mu yadda ba sai ya fito annabi Musa hankalin sai ya tashi ka duba waɗannan wai fa masu imanin ne 70 shi yasa shakabu Ishaq al-Huwaini hafizahullah yace duk duniya babu wani annabin da aka turo masa jama'a aka ba shi sahabbai almajirai masu biyayya irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Musa kuma su imani sa da wannan ake magidanci da su mutum 70 wa asalin su ne gogaggun umara a cikin mu'minai din su ne ake masu imanin annabi Isa suka ce hal yasbi'u rabbuka ayyun nazzala alaina ma'idatan minas sama duk fa masu imani ne amma mu annabi Musa suka ce falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nura alladhi unzila ma'a ulaika humul muflihuna babu wani annabin da ya samu almajirai masu biyayya irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa babu halaka da kai kaman ka zage su ko ka tsine musu ba a taba samun almajirai masu ladabi irin su ba wannan ba su ne masu imanin Musa mutum 70 su suka je gana da Allah suka ce sai mun ga Allah da aka yi tarkici suka ce sai Allah ya fito ya magana annabi Musa ya karbo at-taura suka ci gaba da tafiya da shi a karanta da su at-taura suka ce a koma a ga Allah dokar ta yi tsaye ne su ba za su bi ta ba dokar at-taura sun karanta an bude sun ce da ya kawo suka ce to mu bude mu gani suka zo suka ce no dokoki akwai wanda za a canja za ka koma ka ce wasu ba su yi ba yaya za a yi mu za mu rubuta wanda muke so ka koma ka gaya masu a yi replacing da wanda muke so haka ba aka yi haka ba annabi Musa ya sha wahala da su shi ya ki yadda ya ci gaba da tafiya yana karantar da su at-taura duk ni'imar da suke nema su roki Allah kuma Allah subhanahu wata'ala ya musu in an yi magana su ce a'a aka iso wajen Palestine za a shiga suka hango mutanen garin Katti ne suka ce mu ba za mu shiga garin ba fiha qauman jabbarin suka ce akwai manya-manyan mutane da ba su da imani mu ba za mu shiga ba sai ka sa Allah ya fitar da duk mutanen garin ya zama empty mu sai mu shiga haka ake yi ba abin da suka fitar da su haka suka ba wa annabi Musa alaihi salam wahala duk ni'ima babu wacce Allah bai wa banu Isra'ila ba har annabi Musa ya koma zuwa ga Allah Haruna ya koma ga Allah ana cikin rikici da su babu doka ɗaya da aka bayar suka karba annabi Musa ya ce Allah ya ce ku yi kaza ku fita waje kaza suka ce fa zahab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun gaskiya mu ba za mu je yakin nan ba kai annabi Musa da Allah ku je kuma muna nan wurin muna jiran ku annabi Musa wai annabi Musa wai kai da ka gaya Allah ku je kuma muna nan Allah ya ji on our behalf haka suka ce ka ce Allah mun ce ji a matsayin mu shi sai wakilce mu muna zaune a nan wurin ai shi yasa da mai kafirci jeji jeji ne wani dan karamin kafirin ya ga babban sai ga na uzu billahi shi ma ya tsora ka saboda kafircin jeji ne na wani ya fi karfin wani ai in ka ji babban sai ka ga karamin kafiri shi ba neman tsarin Allah yake abin ya wuce kama hankalinsa to haka aka yi ta bawa annabi Musa alaihi salam wahala tare da su ya fito ta nan wurin su fito ta nan wurin ya gaya musu wannan su wannan ma a takaice na kawo magana ga ayoyin nan ka duba cikin suratul araf ga wasu a bakara ka duba cikin suratul taha suratul qasas duk waɗannan Qur'ani ya taka maka kisosin gaba ba irin kawai na kawo mana tarihin ne haka a jere ɗaya bayan ɗaya wanda zamu iya fahimta haka suka yi ta wahalar da Annabi Musa babu inda zai fito ba su kawo wani uzuri ba ya dawo ana tafiyar a jegari suka ce su ba za su shiga ba har Annabi Musa kuma zuwa ga Allah suka ce ba za mu shiga ba mu a nan za mu zauna mutanen da ake ba su almanna wa sallah suka ce wai a ba su yanzu wai garlic wai a ba su da albasa da cucumba wai shi suke bukata a matsayin almanna wa sallah saboda ɗabi'ar dan adam haka yake duk ni'imar abu idan Allah ya baka sai ka daina ganin darajarsa shi yasa mutanen banza da suke fasikanci da matan banza sai kaga matar da yake nema ala'i bata kai kashi 10 cikin 100 matarsa da gida daraja ba amma tunda ita wannan haramun ne to ita yake so wanda idan za a sayar wallahi bata kai kashi 10 cikin 100 matarsa ba idan kudi za a sayar wani mai kudi Allah subhanahu wataala ya kare mu mai arziki yayi tafiya wani gari sai ya ga wata mace ta wulga ta gaba gare shi sai ta ba shi sha'awa yana ga jama'a da sai ya ji kunya bayan lokaci ya dawo hotel tsautsayi sai faru sai ta biyo shi dakin hotel tana shigowa dakin hotel ta masa lokin ya bude kofa ta shiga sai ya ce shi ma ya taba zina sai Allah ya ce din dansa ta shiga za a yi zina ya ga gashinta ya ba shi sha'awa kirjinta ya ba shi sha'awa wurin zamanta ya ba shi sha'awa tana shiga da ta fara kafiya sai ga gashin tana cirewa haka sai ta aje sai ga kamun fatalwa ka ashe gashin na ciwa-ciwa ne kirjinta sai ta kwabe shi sai ga abin gaba ɗaya babu yadda yake kamar tsofan slippers da ya tsufare gaba ɗaya take komai sai ta kwabe yana ɗakin ya firgita yace wannan ai bala'i ne sai fita a guje fita bar mata ɗakin sai ya ce ashe matan mu na gida shine komai ka gani a jikin su original ne ashe waɗannan da layin ba haka bane shi kadai san da ya kaman zai ta bon yana zaune ya ga mace ta wuce tana tafiya kaman kaguwa ta irin ado da lankai lankai nan gashi har bayan ta sai ce gashin gariya ne shi ma sai zama mai wa'azi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد زمو تاشي akan aya ta 40 insha Allah ta'ala dan ba mu kammala ba ko ba zai mu kammala ba wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh